Ils le seront toujours. Ils seront aussi les derniers.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Asabar 15 ga watan Janairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masana a fannin tattalin arziki da masu ruwa da tsaki sun haɗu don tattaunawa akan batun ƙarin farashin man fetur da gwamnatin Najeriya ta ce za ta yi a baya a wani zauren VOA.
Ina mai tausaya mai girma shugaban ƙasa a matsayin shi da cijo, a matsayin shi wanda jama'ar ƙasar nan suke girmamawa, kuma halin da muke ciki muna sauraron talakawa, muna ganin ƙarin wannan kuɗin mai zai kawo mashi zubewa daraja. Ba a rasa wurare da ake a ringizo da kuɗin al'umma, a dibi waɗannan wurare a yi amfani da su, amma kada a ƙara kuɗin mai.
To za ku ci tsarin bayani nan gaba. Muna kuma tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka Almasi Garba ya shirya zai kuma gabatar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a jahalan da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ofishin mai gabatar da kara na kasar Kazakhstan ya faɗa yau Asabar cewa gawarwakin mutane 225 da aka kashe a tarzoman kasar a makon da ya gabata, ciki har da jami'an tsaro 19, an kai su ɗakunan ajiyar gawa a faɗin kasar. Shugaban masu gabatar da kara na ofishin mai gabatar da kara, Sarik Shalabayev, ya faɗa wa manema labarai cewa adadin ya haɗa da fararen hula da 'yan bindiga ɗauke da makamai da jami'an tsaro suka kashe. Sai dai bai bayar da ainihin alƙaliman ba, kuma ya ce za a iya sabunta adadin daga baya. An fara zanga-zangar tashin hankalin ne a ƙasar tsakiyar yankin Asiya mai arzikin man fetur a wannan watan, bayan da aka ƙara farashin man fetur. Alƙaliman adadin waɗanda suka mutu da Shalabayev ya bayar ya tabbatar da cewa tashin hankalin shi ne mafi muni a tarihin ƙasar bayan tarayyar Soviet. Jiya Juma'a, fadar shugaban Amurka ta White House ta tuntuɓi ƙasar Ukraine da ta yin taimaka wa wasu hukumomin gwamnati da suka fuskanci harin kutse ta yanar gizo cikin dare. Wani mai magana da yawun kwamitin tsaro na fadar White House NSC ya faɗa murya Amurka cewa an yi wa shugaban Amurka Joe Biden bayani game da harin, wanda ya haddasa rufe shafukan yanar gizon gwamnatin Ukraine da yawansu ya kai 15. Kakakin ya ce hukumar NSC ta yi ta yin duk wani tallafi da za ta iya bayarwa yayin da ake ci gaba da tantance illa harin. Ma'aikatar harkokin wajen Ukraine ta bayar da rahoton cewa a jiya Juma'a ma'aikatan da abin ya shafa sun haɗa da Baitul Mali da hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa da wasu ma'aikatan gwamnati, inda ake ajiye bayanan fasfo na 'yan ƙasar Ukraine da kuma bayanan rigakafin coronavirus na ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar jiya Juma'a cewa manzon musamman na Amurka a nahiyar Afirka zai kai ziyara ƙasashen Saudiya da Sudan da Habasha a mako mai zuwa, a daidai lokacin da ake fama da tashe-tashen hankula a ƙasashen Afirkan biyu. David Satterfield da mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Molly Peel za su tafi zuwa Riyadh da Khartoum da Addis Ababa daga ranar 17 zuwa 20 ga watan Janairu. A birnin Riyadh, mutanen biyu za su gana da Prince of Sudan, wata kungiya da take neman a maido da gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar bayan da sojoji suka yi juyin mulki a watan Oktoban bara. Taron na da nufin ba da goyon bayan ƙasa da ƙasa ga tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya, wacce ta tsara sabunta gwamnatin riƙon ƙwarya da farar hula ke jagoranta zuwa demokuraɗiyya, a cewar wata sanarwa. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gabanin buɗe gasar Olympic ta lokacin hunturu a ƙasar China a watan Fabrairu mai zuwa, hukumomi na ƙoƙarin daƙile ɓarkewar samfurin Omicron na cutar coronavirus mai saurin yaɗuwa a wani birni na kudancin ƙasar. Jami'ai a Zhuhai sun dakatar da zirga-zirgar motocin bas a birnin bayan da aka samu waɗanda suka kamu mutum 7 da nau'in cutar mai saurin yaɗuwa, kuma sun shawarci mazauna birnin da su zauna a gida. A cikin mako ɗaya ko biyu, Amurka za su fara samun abin gwajin coronavirus kyauta har gida daga gwamnatin Amurka. Mazauna za su nemi abin gwajin a wani shafin yanar gizo da aka keɓe, sai dai abin gwajin zai yi matukar wahala ka same shi a shaguna. Ma'aikatar lafiyar kasar India ta faɗa yau Asabar cewa ta samu adadin mutane 268,833 sabbin waɗanda suka kamu da COVID, wanda ya haura adadin waɗanda suka kamu jiya Juma'a da 4,631. Gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi ya haɗa da wasu makamai masu linzami biyu da ta harba su daga layin dogon ƙasar, kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar Koriya ta Arewa suka ba da rahoto. Amma ba ta ba da cikakkun bayanai game da abin da ta riga ta ƙaddamar na uku a wannan shekara ba. Hotunan kamfanin dillancin labarai na KCNN ya nuna wasu makamai masu linzami biyu masu nau'in kore wulik da ke fitowa daga wani dandalin harbawa na layin dogo a wani yanki mai tsaunuka da ke cike da hayaki. Ba kamar gwajin da aka yi a farkon wannan makon ba, shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un bai halarci ƙaddamarwar ta jiya Juma'a ba, kamar yadda rahoton KCNA ya bayyana. Rahoton ya ce an yi atisayin da nufin gwada lokacin mayar da martani da kuma faɗakarwa na makami mai linzami na ƙasar da ke ɗauke da layin dogo, wanda aka samu 'yar taƙaitacciyar sanarwa kafin ƙaddamarwa. Ƙaddamarwar ta haɗa da makamai masu linzami waɗanda aka harba su a daidai inda aka auna a teku da ke gabar tekun gabashin Koriya. Wata babbar jami'ar diflomasiya ta Turai ta yi imanin cewa har yanzu akwai damar da za a iya kwantar da rikicin siyasar ƙasar Mali, wanda ya sa gwamnatin sojan ƙasar ta riƙon Koriya ƙarawa da makwabtanta da ƙasashen duniya a cikin 'yan kwanakin nan. Wakiliyar musamman ta Turai a yankin Sahel, Emanuela Delri, ta soki masu mulkin ƙasar Mali a halin yanzu da ta da hankalin ƙasashen yankin da Turai ta hanyar ɗage zaɓe na tsawon shekara biyar da kuma kawo sojojin haya na Rasha don taimakawa tsaro. Sai dai a wata hira da ta yi da muryar Amurka jiya Juma'a, Delri ta ce tana ganin a ƙarshe shugabannin juyin mulkin ba su da wani zaɓi illa su ja da baya. Delri ta yaba da takunkumin da aka kakabawa ƙasar Mali a farkon wannan makon da ƙungiyar ECOWAS da kuma AU suka ɗauka, inda ta bayyana su a matsayin masu daidaitawa kuma suna da tasiri. Ta kuma kira ga ƙasashen duniya da su gaba da matsa lamba kan gwamnatin wucin gadin.
To madalla a gaida Muhammad Baban Lahafis da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu tabo bangaren rahotanninmu. A daidai lokacin da 'yan Najeriya ke ci gaba da bayyana rashin jin daɗinsu a game da yunkurin yin ƙari a farashin kowace litar man fetur da gwamnati ta sanar a baya, a wani taron zauren VOA da ya gudana a birnin tarayya Abuja a yau Asabar, masana a fannin tattalin arziki, sufuri, shari'a da masu ruwa da tsaki sun bayyana mabambantan hanyoyin da gwamnati za ta bi wajen hana ko rage raɗaɗin da talakawan ƙasar za su fuskanta idan aka yi ƙarin farashin man fetur. Daga Abuja ga wakiliyar muryar Amurka Shamsiyya Hamza Ibrahim da ƙarin bayani.
Taron na zauren VOA dai ya karɓi bakoncin masu ruwa da tsaki a ƙasar, inda aka tattauna batutuwa da suka shafi yadda gwamnatin Najeriya za ta farfado da matatun man fetur don aikin tace mai a cikin ƙasar, a wani mataki na rage yawan kuɗaɗen da ake kashewa wajen ɗauko tataccen mai daga ƙasashen waje, da kuma rage raɗaɗin da ƙarin farashin man fetur zai yi wa 'yan ƙasar, musamman ma talakawa. Injiniya Muhammad Kailani, tsohon shugaban kamfanin matatar man fetur da ke jihar Kaduna ne.
Ko talaka sun yadda ko ba su yadda ba, ana nan. An haɗa ƙarfi da ƙarfe da investors na Port Harcourt, ana nan ku ya ma kai 40% ana gyara. Mafita shi ne a gyara matatun mai, a rage shigo da mai. Kuma gwamnati da shi Kolo Kyari wanda aka ba GMD yana ƙoƙari ya ga duk matatun mai sun tashi an rage shigo da mai. Kuma subsidy kamar yadda na yi bayani, a yi ƙoƙari talakawa su ga ma gwamnati sai a tura majalisa a sa shi a budget. Amma wannan kamfani yanzu saboda PIA ta zama tana cin gashin kanta, dole ne yanzu ta je ta yi kasuwanci ta kawo riba a zuwa ba 'yan Najeriya. Ina kira ga 'yan Najeriya, wannan gwamnati ta shigo ba kuɗi. Yanzu ɗan kuɗin da aka sa na mai ya zo 145, marketers suna sayarwa 162-165. Ko da za a zo ma an cire tallafin saboda landing cost, ina ganin za a yi negotiation ne da labor da gwamnati a ga yanda raɗaɗi ba zai taɓa talakawa ba.
A fannin inganta yanayin shigo shigowa da man fetur cikin sauki don rage yawan kudaden da gwamnati ke kashewa a duk lokacin da aka shigo da mai. Masani kan harkokin sufuri Malam Suleiman Adamu dan zaki ya ce
za a sayo mai daga kasashen waje, za a dauko shi a jirgi, za a yi sati biyu ana tafiya. Wannan jirgi mai daukan kamar miliyan 60 din nan ba karamin kudi yake biya ba. Sannan kuma in ya zo wannan jirgin yayi nauyin da yake ba zai iya zuwa gefen da zai sauke mai ba, dole sai dai ya tsaya nesa, kuma kanana kanan jiragen da zai dauko to nan fa ake samun matsala. Su za su yi charging abin da yafi wanda yake sati biyu akan ruwa. Baya ga wannan kuma sannan za a zo a biya motoci da za su dauka wanda yake ya kusa rabin miliyan kafin a kawo Abuja, a kai Kano, a kai sauransu. To anan kadai ya cinye kudin, amma da za a yi man anan a sa shi a hanyar pipe a tura shi ta iska, to dole ne ya sauki domin an zarge kudin man mota, an zarge kudin jirgin ruwa, to kuma za a samu da sauki.
A bangaren masu jin koken talakawa kuwa da al'amarin karin farashin man fetur din ya fi shafa, dan malikin Kebbi Malam Musa Abubakar ya jaddada cewa
ina mai tausaya mai girma shugaban kasa a matsayin shi dattijo, a matsayin shi mai shekaru, a matsayin shi wanda jama'ar kasar nan suke girmamawa, kuma halin da muke ciki muna sauraron talakawa muna ganin karin wannan kudin mai zai kawo mashi zubewar daraja. Ba a rasa wurare da ake a rungizo da kudin al'umma, a dibo wayannan wurare a yi amfani da su, amma kada a kara kudin mai domin dalili da muke duba muna cikin jama'a sosai, muna jin bakunan su, muna jin maganganun su, muna jin abin da suke faɗa, kuma da fatar ba sa da bukata. Misali yanzu kamar idan aka zo aka yi karin kudin man nan, idan cikin gidan haya kake za ka samu matsala, in ƴaƴanka makaranta za su je, in da mota ake kai su, in yaya suke za ka samu matsala. Sannan wannan da ake magana 5,000, a nemo wata hanya da za a taimaka ma jama'a, ba wai batun a ba su 5,000 dubai ba sa komai a halin da ake ciki da darajar naira ta riga ta lalace.
Barista mai nasara Kogo Umar ya yi karin haske kan abin da kundin tsarin mulkin kasar ya ce akan tuntubar ƴan ƙasa a irin wannan yanayi.
Kundin tsarin mulki abin da ya ce shine tattalin arziki gaba ɗaya ana talaulata shi ne domin amfanin jama'a, kuma demokradiyya daidai da sashe na 16 da sashe na 14 sakin sashe na 1 domin jama'a, bayan Allah ake yin su mafi rinjayen jama'a. Kuma bayan nan idan muka dauki hurumi na su kansu bangaren masu yin dokoki, wato muka dauki sashe na 4 da sashe na 11 da sashe na 58 da sashe na 59 da sashe na 8 da na 9 na tsarin mulkin Najeriya, akwai wajibi ne duk abin da za a yi dole ne a saurari jama'a. Sannan kuma jama'a nan suna da hurumi, suna da dama tun daga sashe na 33 har zuwa sashe na 44 da take za su fito su ma su numar cewa ƴan ƙasa ne, su nuna korafin su. Sannan kuma gwamnati wajibi ne ta sa ƴan ƙasa a cikin harkokin shiga gwamnati da za a yi jira. To saboda haka jama'a ƙasa idan domin su ake yi, to ai la'akari da alƙawarin da aka yi wa jama'a ƙasa din.
Idan za a iya tunawa a ƙarshen shekarar 2021 ne sanarwar ƙarin farashin kowace litan man fetur da ka iya kaiwa naira 320 zuwa 340 a ƙasar ya kara da kafafun yada labarai, ya kuma tada hankulan talakawa, lamarin da jama'a ke ta sharhi inda akasarin su ke fatan gwamnati za ta sake tunani. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, zuwa ga filin amsoshin takardunku. To ko me ake nufi da hulɗar diplomasiya? Me yasa wata ƙasa kan katse hulɗar diplomasiya da wata ƙasar? Shin me zai faru bayan da Algeria ta katse hulɗar diplomasiya da ƙasar Morocco? Mai tambaya mai nasara Nasarawa Funtuwa. To idan malam mai nasara Nasarawa Funtuwa na saurari, ga amsar da wakilin muryar Amurka a Abuja Nasiru Adamu Elhikaya ya samo daga tsohon jakadan Najeriya a Trinidad da Tobago ambasada Hassan Jika Ardo. Bari dai in koma gefe guda, Nasiru ya ci gaba.
Ina tare da ambasada Hassan Jika Ardo, tsohon jakadan Najeriya a Trinidad da Tobago da kuma ma wasu sassa. Mai sauraro ya aiko tambaya inda tambayoyin guda uku ne a jere. Amma bari mu fara da ta farko. Ta farko yana cewa me ake nufi da hulɗar diplomasiya ne?
To, masu sauraro, harkar hulɗar diplomasiya ya kunshi abubuwa da dama. Amma in haɗa jumlar su, shi ne ake samun kasa ta tura jakada a matsayin wakilin shugaban kasa a wata kasa. Akwai abin da ya shafi harkan ciniki tsakanin kasa da kasa, wato harkan kasuwanci. Sannan akwai kuma harkan fahimtar juna tsakanin kasa da kasa, wadda a sami mazauna wannan kasan wata kasa a cikin wata kasa, wanda suke kula da ɗan ƙasan da suke wannan dinnan suke ba su haƙƙoƙinsu kamar yadda dokar Majalisar Ɗinkin Duniya ta tanada, wato abin da ake cewa Vienna Convention. Wannan rijijiniya da aka cimma a wannan a lokacin Vienna Convention dinnan da aka yi a Vienna ya kunshi abubuwa da dama, wadda idan akwai ɗan Najeriya don shigo wata ƙasa yana zaune a guri yana bin dokokin ƙasar, to ya haramta ne a ci zarafin ɗan Najeriya dinnan. Wanda kuma su waɗannan ƙasashen kuma zai kasance su ma nasu mutanen suna cikin ƙasar Najeriya ko wata ƙasa, su ma a kula da mutanensu a ba su haƙƙoƙinsu yadda doka ta tanada. To harkan akwai harka kuma ta ilimi, wato ana musayar harkan ilimi tsakanin ƙasa da ƙasa. Sannan kuma akwai magana harkan cinikayya da kuma harkan wato siyasa duniya, musamman yanzu kamar yanzu waɗanda suke neman kujera a Majalisar Ɗinkin Duniya, idan akwai hulɗar diflomasiyya tsakanin ƙasa da ƙasa za su iya taimaka, ko kuma wani muƙami dai wanda ya shafi muƙaman da ake da su a duniya kamar abin nan da yake kamar Majalisar Ɗinkin Duniya. To ana samun wannan diflomasiyya tsakanin ƙasa da ƙasa saboda suna taimakawa juna. Adal misali, lokacin da ita Okonjo-Iweala take neman shugaban harkan cinikayya ta duniya, duk waɗannan ƙasashen sun taimaka kuma sun goyi bayan Najeriya har ta sabe wannan. To akwai ire-ire waɗannan abubuwan da dama, suna na sun kunshi abubuwa da dama.
Na'am. To Ambassador Hassan, idan aka ce wa mutum jami'in diflomasiyya ne, dawa-dawa ne wani irin mataki mutum yake kaiwa a kira shi da cewa ya zama jami'in diflomasiyya na wata ƙasa?
To akwai waɗanda suke aiki abin da ya shafi harkan diflomasiyya tun tashiwansu, musamman kamar ma'aikata da ministry da harkokin waje, ma'aikata da suke wannan fashin, ana koya musu harkokin zamantakewa tsakanin ƙasa da ƙasa, kuma suna lura da abubuwa wanda suke kokari su daidaita lamura. Misali, idan wani abu ya faru da wasu ƴan jiha wata ƙasa, misali ko an sami fitina ko rigingimu ko kuma irin dai disaster, an sami dai wani abu makamanci hakan, suna kula da waɗannan mutane. Sannan kuma ko suna harkokinsu a wannan ƙasa ɗin nan, wannan an koya musu. Sannan ana tura kuma jami'i wanda yake wakiltar shugaban ƙasa, bi ma'ana shi ambassador ko high commissioner wanda ake tura wanda yake wakiltar shugaban ƙasa, saboda duk wani abin da ya taso abin da ya shafi wannan ƙasa ɗin nan, duk wata harka da za a ƙulla, ko ta cinikayya, ko ta tattalin arziki, ko ta abin nan musayar ilimi da sauransu, shi yake shugaba, yana madadin shugaban ƙasa a wannan ƙasa ɗin nan. Duk wani abin da ya taso ta hanyar ne ake biyowa, sannan a ƙulla wannan rijijiniyar tsakanin ƙasa da ƙasa. So ya kunshi abubuwa da dama, wadda duk wani wanda yake wannan abin ne, to dole ne ya lura da irin abubuwan da ake yi a ƙasansu, ko kuma wani abin da ake sarrafawa a wannan ƙasa wanda ƙasar su suke buƙata. Sannan kuma ko kuma al'adu wanda suke musayar al'adu tsakanin ƙasa da ƙasa, sannan kuma da zaman lafiya tsakanin ƙasa da ƙasa, ko kuma kula da 'yan ƙasan da suke wannan yankin da wannan jami'in diflomasiyya yake. wannan su ne ayyukan da yake lura da su sannan kuma a tabbatar cewa ɗan ƙasar ɗaya da Najeriya da yake a zaune a wannan ƙasa din nan ba a zalunce shi ba in ma wani abu ne ya faru a bi ka'idoji kamar yadda dokan ta Canada ba a zalunci wannan ɗan Najeriya
yawa to in haka ne akwai ainihin jakada akwai kuma karamin jakada da ake cewa caje din nan ko me bambanci shi babban jakada da karamin jakada ne
to wato abinda ake nufi shi wannan yana shine shugaban wannan ma'aikatan bi ma'ana jakada shi yake wakiltar shugaban kasa wanda shugaban yana rike da wato umurni na shugaban kasa taje kuma wanda ake nufi idan babu wannan jakada din nan wanda yake lura da wannan ma'aikata din nan akwai abubuwan da shi ba zai iya wakiltar kasar tasa ba saboda bai bayi da wannan hurumin din nan kamar yadda shugaban kasa ya bawa jakada shi zai iya shiga ko ina zai iya da mu'amala da shugaban kasa ko prime minister ko minister na harkokin waje da sauransu amma shi wannan yana da iyaka akwai abubuwan da ba zai iya yi ba lokacin da babu wannan jakada din shi yake lura da wannan ma'aikatan din nan kafin a sami jakada to akwai bambancin wannan
to sai tambayar mai sauraron ta biyu duk da wannan mun goye wasu tambayoyi yace me yasa wata kasa ke katse hulɗar diplomasiya da wata kasa
to wannan kuma ana samun hakan din saboda yayu kamar rashin jituwa tsakanin ƙasa da ƙasa wani abu ya faru ko an ci zarafin ɗan ƙasa misali ɗan Najeriya ne yake ƙasar Saudiya aka ci zarafinsa an nemi kuma kamar yadda ya faru a South Africa abinda ya faru da ƴan Najeriya dole a kula da wannan idan har sun yadda sun amince abinda aka yi din an zalunci ɗan Najeriya ko an ci zarafinsa ko an ji mai wani ciwo ko an kashe wani to dole ne a tabbatar cewa an bi ka'idojin da suka dace idan kuma kasan ta ki yadda to yana Najeriya tana da dama ta katse harkan diplomasiya tsakanin wannan kasa da kasa ko kuma wani abin da zai iya cutar da kasarsa sannan ya tabbata cewa wannan kasa na goyon baya abin da zai cutar da ita sannan an nemi a daidaita aka gagara to wannan ana katse harkan diplomasiya tsakanin kasa da kasa misali yanzu muna harkan abin da ya shafi Boko Haram sai muka fahimci wata kasa nan kusa yana goyon bayan harkan Boko Haram a Najeriya Najeriya za ta iya kaza diplomatsiyanta harkan diplomatsiyanta tsakaninta da wannan kasa saboda goyon bayan ta'addancin da ake yi a Najeriya na maganan Boko Haram to ire-ire waɗannan abubuwan suna nan da dama ko kuma wani yanki na kasa wasu suke kokari su balle daga wannan dinnan sannan aka fahimci wata kasa tana goyon bayan wannan yanki dinnan su balle daga wannan kasa dinnan to kaga ba wanda zai yadda da wannan dinnan kamar hilinka ne wani yayi da kokari ya bantare wani gefe da hilinka ya mallaka sannan wani yana goyon bayan sa kaga wannan ma a sabe matsala to ire-ire wayannan abubuwan suna da dama suna nan da dama da suke faruwa shi yake haifar da wannan katsai harkar diplomasiyya tsakanin kasa da kasa
to akwai kuma sai tambayar mai sauraron nan ta ƙarshe yake cewa menene zai biyo baya ko zai faru bayan da Algeria ta dau matakin yanke hulɗar diplomasiya da kasar Morocco musamman ma kan wannan kasa kenan ta Sahara da har yanzu ba ta samu yanci ba kuma an samu labarin ma wasu mutanen kasar Algeria ne suka je wannan yanki na Sahara din aka musu kisan gilla menene zai biyo bayan wannan
to ire-ire waɗannan abubuwan sukan faru tsakanin ƙasa da ƙasa kuma in ba a yi hankali ba zai haifar da rigima tsakanin ga rigingimu tsakanin ƙasa da ƙasa in ba a daidaita ba shi yasa wani lokaci kamar African Union kamar United Nations suke shiga irin waɗannan dinnan saboda a daidaita tsakanin ƙasa da in ba haka ba zai iya hama haifar da yaƙi tsakanin ƙasa da ƙasa wanda kuma ba daidai ba ne tunda musabbabin kafa waɗannan hukumomin kamar United Nations kamar African Union kamar ECOWAS da sauransu saboda daidaita irin waɗannan rigingimu din ne ya tabbatar cewa da duk wanda take da laifi sannan an nuna mata laifinta sannan kuma ta janye daga cikin waɗannan muradin nata saboda ya samu daidaito tsakanin ƙasa da ƙasa amma in ba haka ba in ba a yi shiga tsakani ba sai kaga ya haifar da rigima tsakanin ƙasa da ƙasa har ba ya kai ga yaƙi to wannan ne ake gudu
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin malamai Nasara Nasarawa Funtuwa da kuma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin ambasada Hassan Jika Ardo da ke ansa mana tambayoyin da wakilin muryar Amurka a Abuja Nasiru Adamu Elhikaya da kuma wanda ya taimaka wajen hada shirin Haile Hailu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam.
Madalla a gaida Ibrahim Kalamasi Garba, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Wasu kasashe sun kama turbar tsallakewa zuwa zagayen 'yan sha shida na gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Afirka da ake fafatawa a kasar Kamaru, yayin da aka shiga mako na biyu a matakin rukuni na gasar. Daga cikinsu akwai Najeriya wadda ta yi nasara karo na biyu, inda ta doke kasar Sudan da ci 3-1 a yau Asabar, lamarin da ya bata jumlar maki 6 a rukunin biyu bayan nasarar da ta samu ta doke kasar Masar a wasanta na farko. Tun a minti na 3 da soma wasan ne Najeriya ta soma zura kwallonta ta hanyar dan wasanta Samuel Chikwueze. Taiwo Awoni ya zura wa Najeriya kwallo ta biyu, ana dabda tafiya hutun rabin lokaci kafin Moses Simon ya zura kwallo ta 3 bayan dawowa hutun na rabin lokaci. To sai dai Sudan ta sami jefa kwallo daya daga bisani ta hanyar bugun penalty da mataimakin alkalin wasa mai kula da bidiyo ya tantance da shi. Yanzu dai a iya cewa Najeriya ta kama hanyar tsallakewa zuwa mataki na gaba na 'yan sha shida na gasar, kasancewar ita ce kadai take da maki 6 a saman rukunin na D, yayin da Sudan da Guinea Bissau suke da maki 1-1 tare da Masar a kasan rukunin ba maki ko daya. Duk da yake yanzu haka tana can tana fafatawa da Guinea. A rukunin A kuma Tuni da mai masaukin baki wato Kamaru ta soma jin kamshin zagayen na 'yan sha shida bayan da a wasanta na biyu a ranar Alhamis ta lallasa a kasar Habasha da ci 4-1. Kamaru na da maki 6 a wasannin ta biyu, yayin da Burkina Faso da Cape Verde suke binta da maki 3-3. Habasha na kasan rukunin ba maki ko daya. Rukunin biyu kuwa da sauran rana Akaba, domin kuwa Guinea da Senegal suna tarayya akan maki 4-4 a wasanni biyu da suka buga, yayin da Zimbabwe take kasan rukunin ba maki ko daya. Sai rukunin si kuma Tuni da kasar Morocco ta sami tabbacin tsallakewa zuwa mataki na gaba, koda kuwa bata yi nasara a wasanta na 3 ba, domin kuwa tana da maki 6 a saman rukunin tare da Gabon mai bi mata da maki 4, inda Ghana take da maki 1, Comoros kuma ba maki ko daya. A Ingila kuma kungiyar Manchester City ta kara bada tazara a saman teburin gasar Premier ya zuwa maki 13, bayan da ta yi nasarar doke babbar abokiyar hamayyar ta wato Chelsea da ci 1 da nema. Yanzu dai City din na da maki 56, yayin da Chelsea din take binta da maki 43. A sauran wasannin gasar ta Premier da aka fafata a yau, Norwich City ta doke Everton da ci 2-1. Wolverhampton ta yi galaba kan Southampton da ci 3-1, yayin da Newcastle United ta yi kunnen doki da Watford da ci 1-1. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
Yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan kara a takaice.
Ofishin mai gabatar da kara na kasar Kazakhstan ya faɗa yau Asabar cewa gawarwakin mutane 225 da aka kashe a tarzoma kasar a makon da ya gabata, ciki har da jami'an tsaro 19, an kai su dakunan ajiyar gawa a fadin kasar. Shugaban masu gabatar da kara na ofishin mai gabatar da kara, Sarik Shalabayev, ya faɗa wa manema labarai cewa adadin ya haɗa da fararen hula da 'yan bindiga ɗauke da makamai da jami'an tsaro suka kashe. Sai dai bai bayar da ainihin alƙaliman ba, kuma ya ce za a iya sabunta adadin daga baya. Jiya Juma'a, fadar shugaban Amurka ta White House ta tuntuɓi ƙasar Ukraine da ta yin taimaka wa wasu hukumomin gwamnati da suka fuskanci harin kutse ta yanar gizo cikin dare. Wani mai magana da yawun kwamitin tsaro na fadar White House NSC ya faɗa murya Amurka cewa an yi wa shugaban Amurka Joe Biden bayani game da harin, wanda ya haddasa rufe shafukan yanar gizon gwamnatin Ukraine da yawansu ya kai 15.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin, da Hailu Haile wanda ya haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.